sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai baba ya kuma kirin ne tare da Idris Abdullahi Bako da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 12 ga watan Mayu shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa za ku ji wani rahoto akan takaddama game da zaben shugabancin majalisa na ƙasa a Najeriya, inda wasu fitattun 'yan jam'iyyar APC suka ce basu gamsu da tsarin shiya-shiya ba. Muna kuma dauke da ci gaba da tattaunawa da Shaibu Mangadi, mai sharhi akan siyasar Najeriya, akan wannan batun na zaben shugabannin majalisar ƙasa a Najeriya. Kamar kowane daren ranar Juma'a, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman daga Kamaru. Akwai kuma labaran wasanni daga ƙasar ta Kamaru. To amma kafin nan, ga Idris da labaran duniya.
Ce bangarorin da ke yaki da juna a Sudan sun rataba hannu kan wata yarjejeniya a yammacin jiya Alhamis kan ka'idojin ba da damar shiga da agajin jin kai, amma ba su amince da tsagaita bude wuta ba. Wakilan sojin Sudan da na dakarun sa kai waɗanda suka shafe kusan wata guda suna fafatawa sun sanya hannu kan yarjejeniyar a Jidda na kasar Saudi Arabia kan ayyana alƙawarin kare fararen hular Sudan, inji wani jami'in Amurka da ke cikin tattaunawar. Wakilan babban hafsan sojin kasar Abdul Fatah Al-Burhan da komandan dakarun sa kai Muhammad Hamdan Dagalo sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa mun amince cewa jin dadin al'ummar Sudan ita ce mafi fifiko a gare mu, kuma mun tabbatar da aniyar mu ta kare fararen hula a kowane lokaci. Yarjejeniyar ta ce wannan ya hada da bada damar ficewar fararen hula daga wurare da ake fama da rikici bisa son rai, kuma ta hanyar da suka zaba. Tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ya bayyana gaban kotu don sauraron belinsa a yau Juma'a, bayan da kotun kolin ta yanke hukuncin kame shi ba bisa ka'ida ba a cikin makon nan, wanda ya haifar da kazamin fada fadin kasar. Alkalin kotu Umar Atta Bandiyal ya shaidawa Khan a wani zaman sauraron karar da aka yi a Islamabad, babban birnin kasar, a ranar Alhamis cewa kamun da aka yi maka bai dace ba, don haka duk tsarin na bukatar a koma baya. An umarci Khan da ya ci gaba da zama a ƙarƙashin kariyar 'yan sanda don kare lafiyarsa har zuwa ranar Juma'a da za a bayyana kotu. Gwamnati ta sha alwashin sake kame Khan idan har ba a bada bilinsa ba, lamarin da zai sake haifar da ƙarin tarzoma a ƙasar. Ya isa babbar kotun Islamabad ne a cikin wani ayarin jami'an tsaro kafin ya shiga ginin kewaye da 'yan sanda da dakarun kota kwana da dama. Kasar Ukraine ta yi ikirarin samun ci gaba a birnin Bakhmut a ranar 12 ga watan Mayu, a yayin da dakarunta suka gwabza fada da sojojin Rasha domin samun karfin ikon birnin Donetsk, wanda ya kasance jigon yunkurin da Moscow ta yi a Donbas a daidai lokacin da Kyiv ke shirye-shiryen kai farmakin da aka dade ana jira. Mataimakiyar ministan tsaron kasar Hana Malia ta faɗa a kafar Telegram cewa sojojin Ukraine sun ƙara gaba da kilomita 2 a yankin birnin ba tare da baiwa Rasha wani fili ba. A daidai lokacin kuma Malia ta ce ikirarin da Yevgeny Prigozhin, shugaban dakarun haya ta Wagner mai alaka da Kremlin, ya yi wanda ke kan gaba a harin da Moscow ta kwashe watanni tana kaiwa Bakhmut, cewa mayakansa ba samu isassun harsasai ba gaskiya bane, kuma hakan na tabbatar da rashin nasarar Rasha a Bakhmut. Malia ta rubuta cewa makiya suna bayar da bayanan ƙarya game da rashin makamai, wataƙila suna da nufin tabbatar da hakikanin lamarin ne, kuma hakikanin abin da ke faruwa a wannan mako shine duk da makaman da makiya suke da shi sun kasa aiwatar da nufinsu, makiya sun yi rashin mayaka, kuma dakarunmu sun kara gaba da kilomita 2 zuwa Bakhmut. Ba mu rasa matsayi ko ɗaya ba a Bakhmut a wannan makon. Isra'ila na ci gaba da kai harara ta sama kan mayakan Falasɗinawa da ke zirin Gaza a rana ta uku a yau Juma'a. Hukumomin kasar sun ce adadin Falasɗinawa da suka mutu sun kai 30, yayin da masu shiga tsakani na kasashen waje ke ci gaba da kokarin cimma yarjejeniyar tsagaita bude wuta, bayan da gungun mayakan jihadi na Falasɗinawa ya harba dokoki masu dogon zango zuwa Isra'ila a ranar Alhamis, inda ta aika da bama-bamai da suka ratsa cikin gidaje da suka yi sanadiyar mutuwar mutum guda. Rundunar sojin Isra'ila ta ce jiragen yakinta sun kai hari kan makaman da suke harba rokoki na gungun mayakan jihadi na Falasɗinawa. Mazauna Gaza sun ba da rahoton fashewar wasu abubuwa a gonaki da ke kusa da birnin Rafah da ke kudancin kasar. kawo yanzu dai babu rahoton asarar rayuka duk da waɗannan harare da Isra'ila ta kai lamarin ya kwanta da sanyin safiyar Juma'a kungiyar jihadin Islama ta dagatar da harbin rokokinta cikin dare lamarin da ya ƙara sanya fatan cewa ƙasashen Masar Qatar da Majalisar Ɗinkin Duniya za su yi cin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta sama da yara 115 ne ake tsammanin za su fuskanci tsananin rashin abinci mai gina jiki inji hukumar kula da kananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF a ranar Alhamis yayin da karuwar tashi-tashin hankula da ke kara tabarbare karancin abinci da kuma barkewar kwalara wannan adadin ya zarce kashi 30 cikin 100 na yara 87,500 da UNICEF ta yi wa rajista a matsayin masu fama da larurar abara ta yi gargadin mummunan gibin kudade wanda ka iya jefa rayukan yara sama da 100 cikin hadarin mutuwa nan take wasu kungiyoyin da ke dauke da muggan makamai sun karbe ikon yankuna da dama a tsibirin Caribbean inda aka sanin tashi-tashin hankula sun ta'allaka ne a babban birnin kasar Port-au-Prince inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin an kashe mutane sama da 600 a watan Afrilu kadai
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla yanzu ko bari mu je ga rahotannin mu. Batun zaben shugabannin majalisar dokoki a Najeriya ya dauki wani sabon salo inda wasu fitattun ƴaƴan jam'iyyar APC mai mulki suka bayyana rashin gamsuwar su da tsarin shiyar da uwar jam'iyyar ta fito da shi. To amma wani abin da ya dauki hankali shine wasu ƴan jam'iyyar adawa ma sun ce za su iya bijirewa tsarin a ranar zaben shugabannin kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana.
A yayin da uwar jam'iyyar APC ta riga ta fitar da sunayen waɗanda take so su shugabanci majalisar dokokin ƙasar sai muryar waɗanda ba su amince da tsarin ba yana nema ya fi ƙarfin na waɗanda suka amince domin kuwa tawagace guda a ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban majalisar wakilai Ahmed Idris Wase suka yi tattaki zuwa ofishin jam'iyyar suka nuna rashin goyon bayan su da wannan tsarin shiya-shiya da aka fitar tawagar wanda ya kunshi fusatattun masu neman kujerar kakakin majalisar sun yi kira ga jam'iyyar da ta sake duba tsarin rabon kujerun shugabannin da aka yi a daidai wannan gabar sai wasu 'yan majalisar dattawa daga bangaren adawa su ma suka fito da matsaya inda suka goyi bayan fusatattun kamar yadda Sanata Suleiman Kawu Sumaila na jam'iyyar NNPP yayi wa muryar Amurka bayani
wannan shine farkon abin da muka fara gani a wannan demokradiyyar to irin mu wanda jinin wannan majalisar yake jikin mu ba za mu taba barin wannan abin yayyo ba dole sai mun ce a'a dan kada tarihi ya zo a ci gaba da irin wannan al'amarin idan za a yi irin wannan magana kowanne ya je ya yi a bangaren sa amma ba bangaren zartaswa su shigo cikin bangaren majalisa ba za mu tsaya mu tabbatar da bai yiwu ba in Allah ya so ya yarda
amma daya cikin ƴaƴan majalisar wakilai daga jihar Katsina Abdullahi Aliyu ya yi nazari cewa
shi mai girma shugaban ƙasar Najeriya akwai da shi kokari yake ce sai yayi balansin na yanda abu zai kasance mu wakilai ne kuma mabiya nagari wanda muke kallon cewa duk da ita majalisa ba ƙalƙashin kowa take ba muna da ra'ayin mu je mu yi abin da ya kamata amma za mu so mu yi abin da ƴan ƙasa suke so abin da ƙasa take so so muna nan muna kallo kuma muna aunawa za mu kalli menene mafitan abin in an yi shi ne bisa ga wata manufa wanda muke kallon cewa bai dace ba to tsakani da Allah za mu koma mu yi abin da al'umma ke so
shi ma mai nazari a al'amuran yau da kullun Anas Abdullahi Kaura yayi tsokaci yana mai cewa
saboda a not twist mu ne mutanen da muka ta kowa ba da contribution na zaben shugaban kasa mu ne muka ta kowa ba da kuri'u mu ne muka yi APC hands down ya kuma an zo rabon mukamai uwar jam'iyyar APC ta kasa ta kima zamfar adalci mun samu matsala ta wannan problem da ya samu da mu na APC tun 2019 mun samu wannan matsala zo mun saki samun ta shin ita zamfar state APC ba a sonta ne mu ke son APC ko da yaushe mu muke taka rawar gani domin mu ga mun kawo dan takarar shugaban kasa ya samu kurugu a zamfar amma idan aka tashi zona na bada kurugu ba ai mana adalci
abin jira a gani shine yadda za ta kaya a lokacin da majalisar za ta yi zaben shugabanninta a watan Yuni mai zuwa Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
A gaida Madina Dauda, har yanzu akan wannan batun na zaben shugabannin majalisar dokoki a Najeriya wanda ya dauki wani sabon salo. A baya mun tattauna da Shaibu Mungadi, dan jarida kuma mai shari'a kan siyasar Najeriya, inda na masa tambaya ko wannan cece-kucen ka iya shafan aikin sabuwar gwamnati ganin lokaci na ƙara kurewa, sai ya ce.
Ba zai wani dogon sabuwar gwamnati ba domin ko shakka babu dole a fitar da shugabancin majalisa kamar yadda aka saba. Abinda kawai muke hange shine idan jama'iyya da kuma ita kanta sabuwar gwamnatin ta so ta ci gaba da tursa saba 'yan majalisa, to ba za ta samu irin haɗin kan da ya kamata ta samu ba. Amma idan ta bar su suka fitar, to ai kowane ne ma ya zama wajibi a yi aiki tare tsakanin ɓangarori na demokaradiyya. Saboda haka kowane ne ma aka zaɓa, haka dai za a yi aikin. Amma abin da dama ake tunani shine matsawar aka ce gwamnati sashen ɓangaren da tasowa ko jama'iyya suka tsaida shugabancin majalisa, to za a ci gaba da samun 'yan majalisu na amshin shata. To kuma 'yan ƙasa suna jin daɗin wannan abin da su 'yan majalisa suke yi na turjewa na tabbatar da cewa su suka zaɓi shugabancinsu ba wai majalisa ko kuma ɓangaren da tasowa ba. Ba zai wani shahuwar yadda za a zartar da aikin ba, domin ba wai za a samu tsaiko ne wajen zaɓen ba, dole ne za a yi wannan zaɓen. To amma abin da ake gani idan aka zaɓi wanda shi ɓangaren da tasowa ba ta son aiki da shi, to nan ne za a ɗan samu take saka, amma shi ma ba wani mai ɗorewa ba ne.
To sai dai akwai masu kira cewa tsarin karɓa-karɓa a siyasar Najeriya ba abu ne mai kyau, ya kamata a duba batun cancanta. A matsayinka na mai sharhi, ya kake kallon wannan kira?
Ko shakka babu, wannan tsari na karɓa-karɓa tun daga kama daga wato jihohi da majalisun jihohi da duk mukamai da madafun iko da ake yi, wato na kaso ne kwarai da gaske ga demokaradiyya, domin yana hana a sanya mutanen da suke da kima, mutanen da suke da kwarewa da cancanta. To kuma duk inda aka ce za a yi jagoranci babu cancanta, to tabbas ba za a samu abin da ake so ba. Kuma wannan karɓa-karɓan wato yana shi ne kamar wani ɓangare ne ko wani talo ne na ɗauki dora, domin idan ana so a yi karɓa-karɓa wasu ɗan tsagerun mutane ne kawai za su nuna wani wanda yake da wata kyakkyawar dangantaka da su, ba wai don yana zaɓen jama'a ba, sai su ce shi suke so a dora, kuma haka ɗin za a yi. Haka gwamnoni suke yi a jihohinsu, kuma yin ta a mataki na ƙasa wato ba alfanu ba ne ga demokaradiyya, yana kawo na ƙasa ƙwarai ga ci gaba da kuma karsashen mulki.
Shaibu Mungadi kenan, mai sharhi akan siyasar Najeriya a birnin Abuja. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba ga wannan waƙar a shakata.
Assalamu alaikum maza da mata musulmai, ku saurari wannan zancin tuka mai ban tausayi wanda zan bar duniya bayan na rasu. Mata ta su da hawaye don dama su, ƴaƴana sun yi na kuka sai suna fashe ubanmu ya rasu, babanmu ya rasu. Nan da nan sai a sheda maliman ya zai mi sallah domin ni na rasu. Tun dama ai na adana likafani na, mata ta ita za ta mi wankan gawa sai mi sutura bayan ta gama komai sai ka ji kumar mazo za a yi sallan gawa. Gabani sallan liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin na gaba shi, in akwai to ya fito don a biya shi, in kai yake bi to ka fito don ka biya shi.
To madalla, yanzu ko lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana rahoto na musamman wanda ya hada mana daga ƙasar Kabaru.
Hukumar lafiyar kasar jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da na duniya OMS da kuma UNICEF suna gudanar da alwar rigakafi na cutar polio na yara kanana karo na uku da suke gudanarwa kenan a kasar jamhuriyar Kamaru. Alwar rigakafin dai daga kwana ɗaya ne zuwa shekara guda ga jariran. Shugaban kwamitin gudanarwa na rigakafin kasar jamhuriyar Kamaru kuma wakili na musamman ga ƙungiyoyin lafiya da duniya Alhaji Baba Mustapha ya yi mini ƙarin haske a cikin wannan tattaunawar da muka yi da shi.
Ina tare da shugaban kwamitin gudanar da alwar rigakafi a kasar Kamaru Baba Mustapha. Ba Mustapha, a gashe Juma'a ana kokarin gudanar da wannan allura na polio a kasar Kamaru. Shin me dalilin da ake wannan allura ga yara kanana?
Assalamu alaikum, barkanku da al'umma. Eh, abinda insha Allah zai wannan allura din na uku kenan, ana kira wannan din room 3. So uku kenan tun da yake cewa wadansu yaya ba su samu wannan rigakafin din ba, to shi sa aka duba gani cewa gara an sake hana uku din, domin kowane yaro shekara yau nan zuwa shekara daya ya samu wannan polio din, abin da yasa yana daga saka fa yaya sai kenan kamar ku ce a'a gara amma kuma na uku nan, to shi ne na uku nan ake farawa yau Juma'a nan, domin cewa dukkan al'umma masu yaya da zai musu wannan rigakafin din, to yadda a yi musu rigakafin din saboda cewa yara dewa suna tsawon suna nakasawa kan wannan ciwon din, har ce a'a watakila harbin shi aka yi ya hadu da iska, ba iska ba ne shi ne wannan ciwon din ne polio.
To yanzu a asibitoci za a je a karɓi wannan allurar ko kuma waɗansu gurare ne da kuka ware na musamman?
An ware gidaje da yawa na musamman, cewa gidaje ake shiga, gidaje ake shiga, amma a can cire tandin a doktan din an sa post office na gika da faransa post office, wanda su wajen rabta za su yi mai ayyan su a can, kuma wanda ba su ke gida kuma ana zuwa gidaje ana yi musu.
Wannan kungiya da suke gudanar da wannan allurar, shin akwai waɗansu abubuwa da suke bayarwa ne kuma daga nan suke samun kuɗaɗen su?
Ka san cewa shi ita jami'an shi na ciwon duniyan nan UNICEF, suna da mutane da yawa a al'ummar da yawa da suke zuwa kuɗa ciki domin a taimaki dai talakoki, shi sa suke wannan abin din, to sun rasa inda za su sa a gara an taimaki talakoki, domin da akwai iri-iri shi wannan rigakafin din. Yanzu mun gama wannan din, muna jira kuma na wani ana kira shi sasumi na yara masu shekara daga shekara ɗaya zuwa shekara biyar, za a shigo na baya.
Fatan ka ga al'umma a ganin cewa su yi turuwa wajen karɓar wannan allurar rigakafi,
domin na gaya musu cewa don Allah su karɓi wannan allurar din, ba wai cewa ana musu ƙarya. Kusan 'yan siyasa sun shiga cikin sha'anin wannan abin nan, domin su ɓata abubuwa na gwamnati. Gwamnati ba ta kashe mutane garinta ba, za ta kashe al'ummarta ba, domin cewa samu zama a samu lafiya. In ba lafiya kuma ba abin da za a yi, sai kuma ayi mu na kuma matasan nan kuma gara kuma a yi la'akari da su, a kula da su, a yi musu wani rigakafin din saboda gobe su ne manyan gobe.
Shi ma shugaban shiyoyi uku na kasar jamhuriyar Kamaru Musa Jibrin Hamza, mun tattauna da shi kan allurar rigakafin ga abin da yake.
Ina tare da Jibrin Malam Hamza wanda yake shi ne shugaban kwamitin gudanar da wannan allurar rigakafi na polio wanda ake wa yara kanana a kasar Kamaru musamman shiyar jihar Litoral. Assalamu alaikum.
Wa alaikum.
Gashi yau nan kuna gudanar da kamfani na wannan allurar rigakafi wanda ake yi a kanana daga kwana ɗaya zuwa shekara guda kenan. Me ne din da kuke gudanar da wannan allurar rigakafi din, ko me yasa kuke wa yara kanana?
Dalilin da ake ma yara kanana wannan allurar rigakafi saboda muna da dangantaka da kasashen da suke da waɗannan cututtukan, kaman Chadi, kaman Bangi, kaman Nigeria, kaman Guinea Equatorial. To dole za mu tsare namu ƴancin na ƙasanmu na ƴaƴanmu da jikokinmu, saboda allura rigakafi ba allura ce ake soka ba, diga ta ake gud ne, ake digawa ƙwaya biyu a bakin yaro, sannan sa a saka masa birni a yatsa saboda tabbatar an yi masa kar a ji a kara mata na biyu don ko an kara na biyu ba lahani amma bai cancanta kara ma yara so biyu ba shi yasa muke saka musu sheda da in an yi musu ka duba yatsan su kaga akwai sheda ka san an yi ma yaro allura ne ga kafi
karo na nauke nan da ake gudanar da wannan allura a kasar Kamaru
wannan karo na uku ne don mun fara karo na daya muka zo muka yi karo na biyu yanzu karo na uku ne wannan da za a yi
a wadanne kungiyoyi ne kenan suke taimakawa kasar Kamaru musamman bangaren lafiya a wannan cututtuka
wannan kungiyen da suke taimakawa Kamaru ONG ne yanzu haka abun da muke tafiya a ciki sun bada wayoyi ma da ake aiki da shi yana da GPS din da kake aiki ma wayan su ma suna ganin ka kana aiki mai kyau suna gani mun kana mummunan aiki suna gani saboda jite-jite yau a ciki shi yasa suka bada wadannan wayoyin saboda su ma suna tabbatar da aikin da yara suke a gurin aiki
menene fatan ka ga al'umma ta Kamaru musamman talakawa wajen yadda kuke bin gida zuwa gidan nan da maganar cewa su amshi wannan al'umma ta
gaba ina dada roƙon jama'a al'umma gabaki daya yau ana taimaka mana da alluroyi da su maganin kwalara su gidan sauro su waye saboda me talakawan mu da ba su da karfin yi akwai madda bai da lafiya bai da ko dala biyar da zai dauki ya kai dan shi asibiti to amma saboda dalilin wannan sai kaga da ya samu sawaba shi ma sai wallahi hamdu saboda muna nan da yawa talakoki da suke nan da yawa ba su da karfin zuwa asibiti yau asibitin mun zaka je she kana da kudi in ba kudi kuma sai dai ka shure ka mutu
to wani godiya zaka yi wannan kungiyoyi na duniya wanda suke taimakawa kasar Kamaru
a kulli yawmin ina musu godiya da fatan alheri da fatan ubangiji Allah ya dada buda musu suna taimaka ma duniya gabaki daya ba Kamaru ba
Hajiya Maimuna ɗaya ne daga cikin iyaye mata waɗanda suka kawo jarirar su domin a yi musu allurar rigakafin ga abin da tace
a me zaki faɗa kan wannan allurar rigakafi da ake yi wa yara ƙanana daga wata ɗaya zuwa shekara guda me zaki faɗa kai
eh ba abin da zamu faɗa sai dai mu gode ma gwamnati da yake sawa ake ma ƴaƴan mu alluran din mun gode ni ma yanzu na kawo ɗana an ɗiga mishi ya samu vaccine kenan na rigakafi to ba din da zamu ce she godiya da kula da ake da mu da ƴaƴan mu
kamar yanzu ya ƴan kwanakin nan an lalaba su gidan sauro su alluran da ake yin na polio karo na uku me zaki faɗa sauran takwarorin ki mata wajen kawo waɗannan yaran da muka musu da alluran rigakafi
eh wallahi takwarori na mata in an zo ana yi ka ku shakka ku fito ku kawo ƴaƴan ku ayi domin wannan duk abin nan mu ne da riba riban mu ne domin ranan da yaro bai samu wannan alluran rigakafi ba gaskiya rayuwar shi ma yana cikin hatsari ki dauki bude baki a sa masa bude baki
a cikin watanni biyu dai wannan kungiyoyi na lafiya na duniya haɗin gwiwa da ƙasar jamhuriyar Kamaru sun ta gudanar da allurar rigakafi a ƙasar jamhuriyar Kamaru domin bawa yara ƙanana da kuma talakawa wannan dama kasancewa ana buƙatar samun ingantaccen lafiya a ƙasar jamhuriyar Kamaru wasu magana dai suna cewa lafiya jarin talaka mama Awal Garba muryar Afirka daga ƙasar Kamaru
a gaida Muhammad Awal Garba to sai dai ka kai nisa bismillah ka kawo mana shirinmu na gaba
wasanni a takaice
ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa ƙasar jamhuriyar Kamaru da sauran wasanni sun shiga wani hali a daidai wannan lokacin da ake ciki sai dai a yanzu haka dai wani masanin ƙwallon ƙafa a ƙasar jamhuriyar Kamaru kuma tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa Alhaji Abibu Inuwa ya yi mana ƙarin haske kan wannan halin da ƙasar Kamaru ta tsunduma a ciki ga abin da ya ce
malawar rashin sa'a misalance ma rashin sa'a don ba daɗe kamar ba ta daɗe da hada kofin nashon ba ita ma ta tafi da ranar najeriya ta dake ta afin jisu ta ɗauka wannan a Kamaru ne kuma kotun mata kuma suka tashi suka tafi portugal ga shi dai qualification tafiya kofin duniya ne haka dake su portugal suka dake su yi disted ma na yara yanzu na equipe national indigene na yara sun tafi za su yi wasa da Mali ta da ke su biyu da banza suka dawo karshen bolsu da su da Burkina suka da ke su to kaji dai rashin sa'a to yanzu muka haura kuma Senyo manya na su na manya to kun kalifikatif nan na dawo abin ba daɗi premier makonto Burundi kamaru ta yi nasara ta daki Burundi deuxième makonto Malawi su kai match ne biyu da ɗaya troisième da yake babu Kenya ana bukata equipe biyu ne za su tafi Cote d'Ivoire Malawi ta daki mu biyu da ɗaya yanzu abin da ya saura mana kurum mu roƙi Allah ne kawai mu daki Burundi kuma Malawi ma ta daki Burundi in ba haka ba in Burundi ta daki mu Burundi ta daki Malawi to Malawi da Burundi ne za su tafi Cote d'Ivoire abin ba daɗi game da ƴan wasan Kamaru gashi dai sun samu president mai kyau president ito albashin su kullun kowane wata yana zuba na ekin ma yana zubawa presidorin da suke jeren ekin du ya kawo tsari amma abu ya zo rashin sa'a kuma ƴan wasan senior na Kamaru sun tsufa mala'a sun tsufa suna bukatan canji to a wannan according suke yanzu kaga ban sa Abubakar ya tsufa Chipon Mutis ya tsufa da kuma kulu du sun tsufa ana bukatan yanzu canji a wannan fannin yanzu suke tattaunawa ta kuma Idrisan nan da kake ji Idrisan na yara dama kamar mai tafi rike da wannan kofi to yanzu dama daga Idrisan daga an shige shekara 17 an zo 18 19 ba kwana sabobbi ne yanzu suka zo dama kamar mai tafi rike da kofi to sabobbin yara sun zo dole babu experience kaga a premier tour aka cire su wato matsala ya zo da yawa kamar shekaran nan kuma rashin sa'a ne kai har manajan ekip wanda suke sayar da ƴan wasa a waje FIFA ta zo ta ce za su zaɓi guda 10 da za a je iPhone ninsu za a yi musu tambayoyi in sun shiga tambayoyi za a ba su takardar da za su ci gaba da sayar da ƴan wasa Malawi duka 15 nan manajan ekip da aka ɗauka ɗaya bai shige ba amma manajan ɗin ma kenan game da ƴan ko ɗaya bai shige ba babu ɗayan da ya samu takarda na zama a Zion da Zion da zai samu waje yana sayar da ƴan wasa a waje FIFA ta dafa masa ba to kadi duk rashin sa'a shekaran nan game da Kamaru ya kama ƴan ball ya kama dirijan ekip ya kama ga sunan dai
Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
ta gaida Muhammad Awal Garba da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice
Jami'an Amurka sun ce bangarorin da ke yaƙi da juna a Sudan sun taɓa hannu kan wata yarjejeniya yammacin jiya Alhamis kan ƙa'idojin ba da damar shiga da agajin jin ƙai amma ba su amince da tsagaita buɗe wuta ba wakilan sojin Sudan da na dakarun sa kai waɗanda suka shafe kusan wata guda suna fafatawa sun sanya hannu kan yarjejeniyar a Jidda na ƙasar Saudi Arabia kan ayyana alƙawarin kare fararen hular Sudan in ji wani jami'in Amurka da ke cikin tattaunawar Tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ya bayyana gaban kotu don sauraron belinsa a yau Juma'a bayan da kotun kolin ta yanke hukuncin kame shi ba bisa ka'ida ba a cikin makon nan wanda ya haifar da ƙazamin fada fadin ƙasar alƙalin kotun Umar Atta Bandial ya shaidawa Khan a wani zaman sauraron ƙarar da aka yi a Islamabad babban birnin ƙasar a ranar Alhamis cewa kamun da aka yi maka bai dace ba don haka duk tsarin na buƙatar a koma baya an umarci kan da ya ci gaba da zama a ƙarƙashin kariyar 'yan sanda don kare lafiyarsa har zuwa ranar Juma'a da za a bayyana kotu
ta masala ro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan daren sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Idris Abdullah Bako da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazar Gresham da ta hada ta kuma bada umurni da ma injiniyan mu ta wannan daren wato Kayla Williams baba Yakub makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku mu kwana lafiya Allah ya ba mu alkhairin nan nasa amin sama amin assalamu alaikum